الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا مدرس من تفسيري، da insha Allah za mu tashi ne kan aya ta 282 a cikin suratul Baqara, aya mafi tsawo a cikin littafin Allah mai tsarki. Nam Allah ta'ala yace:
a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يملي هو فليملي وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتفكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم.
وفيما يأتي تعليمات لكيفية معاملة عبد دين وكتابته والإشهاد عليه صونا للمال. اسمع أبنك يزوى وندوق ورآية درجة ميساركي ويرواتي ميوى وممهمانتي تيندى زاء معاملة تقول باشي da kuma rubuta shi da shaidarwa a kansa da tsare dukiya wa hibzan lil ard kuma zan da tsare mutunci wa tasheela lil qada'i waqtan niza'i fil khusuma kuma dan a saukake yanda za a samu makamar shari'a in jayayya da gardama ta auku misali wanda ya ci bashi ya musa cewa ya ci bashi to ai ga rubutu ko ga shaida ko duka biyu don samu sauki. Malami suna cewa kasancewar aya mafi tsawo wato a cikin littafin Allah Al-Qur'ani mai girma ta sauka ne akan abin da ke da alaka da dukiya, wannan yana nuna yanda musulunci ke muhimmanta al'amarin tattalin arziki da kuma tsara shi daidai wa daida, dan ita dukiya ita ce farko ko kuma ka ce jijiya ko kashin baya na rayuwar bil'adama a duniya. Kuma tunda a cikin rayuwar duniyar ne ake gudanar da addini, a tattali duniyar da addinin ko lahirar baki ɗaya, to dole ya zama abinda zai dafawa ko ya zama ginshiki a rayuwar ya samu kulawa ta musamman ainihin a cikin wannan addini. Yasa bayanin halal da haram, bayanin abubuwa duka yanda za su tafi daidai, to shari'a ta zo da wannan. Allah ta'ala ya ce, ya ayyuhal ladzina amanu, ya ku masu imani, idza tadayantum, idan kun wato gudanar da mu'amalar bashi a tsakaninku, ta'amaltum, kuka yi mu'amala, istisaqan bidaini, da neman tabbaci akan ainihin bashi, yawwa, domin wani lokaci wasu ba su da amana, ba su da kirki, idan dukiyar wani ta shiga hannunsu ba tare da shaida ba, ba tare da rubutun ba, to ba sa duba lahirarsu kuma ba sa tsoron zubar da mutuncinsu sai su cutar da ‘yan uwansu. To shi ne Allah ta'ala ya ce, za ta dayantum bidaini, in kun yi mu'amala ta bashi wato kasalamin wa qaradin, kamar abin da ake kira salami ko kuma rance, dain bashi da za a ba mutum kamar kuɗi, a bashi kuɗi ya dawo da shi in ya samu, ƙarb kuma ya fi ƙarfi ta ɓangaren kamar a ba mutum rancen abinci asi ko wani abu mai kama da haka ya amfana da shi in ya samu dama ya dawo da shi. Salam kuma mu'amala ce da ake ba mutum kuɗin kaya, kafin kayan ya samu sai ya nemo shi daga baya ya bayar, kamar misali da bazara a baiwa mutum kuɗin hatsi ko shinkafa su yi ciniki yarjejeniya a kai cewa zai sayar masa ko zai kawo masa buhu goma akan dubu misali ɗari biyar ko dubu misali maɗauka ma dubu goma a ce misali dubu biyar biyar misali ta misali dai wajen a fahimta ne. To za su yi cinikin a haka, shi manomi ne lallabai da jarin noman, sai su yi cewa ya bashi dubu hamsin, lokacin kaka'a zai kawo masa dubu goma, sun ciniki yanke a kan wannan, sai bashi kuɗin yanzu sai a jira kaka'ar ta zo. Kuma ko da ba manomi ba ana iya yin haka, ya nemo amfanin ya kawo, ku shake kira salam, ana yi a shanu, sali ya bashi kuɗi a nan ya ce ya je Adamawa ko wani waje da ake samun su, ya faɗa masa irin shanun da yake buƙata, su yi ciniki kowane ɗaya a kan kuɗi kaza, sai ya take kuɗin ya bashi. Baya halatta a yi cinikin sannan kawai ya bashi haka sai ya kawo, a
indai salami ne dole sai ya bada kudin nan take sai ya jira a kawo masa kaya shi kuma to shine ake kira salam hadisi ya inganta da halatta wannan sabai sun ce a lokacin su ma sana yi sai su bada kudin dabino ko su karbi kudin dabino shekara daya shekara biyu ma ko ba sai an tambaye mutum ba cewa kana da gonan noma ko kana da bishiyoyi kawai dai abinda ake nema a gurin sa ya kawo kayan to kaga wannan duka hanyoyi ne na tallafawa juna amma akwai buƙatar amana a ciki to domin kasancewar su ba masu tsare amana bane wani ya karbi kudin ya cinye to lokacin fa da za a biya sai ga kamar hasara ce kawai a banza zai dau kayan sa ya zama a ci ba kudi a biya man ba nama kenan ko an yi watan da ya karba bashi ya cinye sannan kuma lokacin biya kuma yana ganin babu naman kuma zai dabi kudi ya bayar asara ce to rubutun yana da amfani to shine idan kuka yi bashi ila ajalin musamman zuwa wani lokaci abin ambatawa wannan ya nuna cewa dole a rubuta zuwa lokaci kaza a rubuta zuwa lokaci kaza to faktu mu to ku rubuta istisaqan dan tabbatarwa samu amincewa samarwa dukiyar tsaro waraddan lin niza kuma domin a hana jayayya amma wannan cewa a rubuta din lalil wujubi ba wajen wajibci bane ba mustahabbi ne koya wa mutane ne abinda ya kamata dan ya zama an yi taka tsantsan saboda gudun idan wani yana son ya ha'inci ma to an tare ko alƙali aka je aka bashi rubutaccen bayani da hannun ko kuma shiftar wanda ya karba sai ni wani na karbi kudi kaza ko na karbi rancen buhu kaza ko na karbi kudin saniya kaza akan zan kawo ta lokaci kaza to kaga alƙali ya samu shaida wanda zai dogara da ita ya tilasta shi ya tatso wannan haƙƙi daga gurinsa saboda haka umarni ne ba na wajibci ba umarni ne na wato mustahabbanci sun dogara da wani hadisi na Abu Dawud rahimahullah ingantacce da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce nikin doki da wani mutum bashi ba ya rubutu ba aka tafi haka nan lokaci da ya Annabi sallallahu alaihi wasallam ya biya shi bashi Annabi sallallahu alaihi wasallam kan irin wannan abubuwa ne bayanin jawaz dan ya bayyana cewa ga abinda yake amma wannan din ma bari a yi ko sau ɗaya ne dan a bayyana cewa ya halatta in an yi saboda haka sai ya nuna cewa umarni da rubutawar wannan mustahabbi ne dan maslaha mai rinjaye ne amma ba dan wajibci ba waliyaktub bainakum katibun bil adl waliyaktub katibun katibu dain mai rubutun bashi a nemi wani da zai rubuta ya rubuta a tsakanin bil adli da adalci wa waliyaktub bainakum katibun marubuci ya rubuta bayanin wannan bashi takardar bashi shine kitabud dain kitabud dain waliyaktub kitabud dain bainakum katibun bil adli wani marubuci wanda zai rubuta bayanin bashin to ya rubuta shi a tsakanin ku da adalci bil haqqi fi kitabatihi rubu da gaskiya la yazidu fil mali wal ajal wala yunqisu ba yanqisu ba wala yunqisu yawa wato ya rubuta gaskiya kada ya ƙara dukiyar ko kuma ya ƙara lokaci wala yunqisu kuma kada ya rage nace bari kawai a ƙara musu tunda dukan su dolaye ne ba wanda iya karatu ko rubutu in ya so in sun ta faɗi musu a je a musu bayani a wannan mugunta ne da mutum ya yi haka gare ya ce a nemi wani ya rubuta duk da in ya yi haka ɗin ma ya yi ba daidai ba tunda Allah ya bashi falalar sanin to lallai ne ya rubuta Allah ya ce wala ya ba katibun an yaktuba kada wanda ya iya rubutu da zai rubutun a neme shi da rubutawa ya ƙi rubutawa wato ya zaɓi ya ilaha idan an kira shi zuwa ga rubutawar dan za ka yi samu a tsakanin nasu wato babu wanda iya rubutu sai sun samu wani na uku ya zo ya rubuta musu ta aka aka nemo mai rubutu to ya rubuta ka da yake kama allamahu Allah wato ya rubuta kamar yanda dai Allah ya masa baiwa ya sanar da shi shi ma din da Allah ya so sai ya bar shi a matsayin ainihin jahilin da bai iya rubutun ba falla ce ta Allah da ya masa ya ba shi ikon rubutun falla ya bukhal biha kada ya rowa da baiwa da Allah ya masa in Allah ya baka sani kada kai rowa da shi bai kamata ba ko ba godiya ne ga Allah ba ai ko dukiya ma da take karewa Allah ya so karewarta kada ka hana wani abinda zaka iya bayarwa wajen tsoron karta kare don wannan ba daidai bane Allah da ya baka ai da baka da ita ya baka kuma ba karfinka bane ya ajiye maka kuma dabaraka ba za ta iya hana karewar ba bayarwa kuma ba za ta sa ta kare din ba to balle ilimi wanda shi da an ba da shi an sarrafa shi ne ma yake kara inganta ya bunƙasa ko ba haka ba yanzu da mutum zai iya rubutun ya iya lissafi ya iya komai amma sai ya zama baya karanta baya rubuta baya koyarwa wata rana in ya lalibi kansa sai dai abubuwan da yawa sun zobe ya zama babu to shi ilimi yana kara inganta ne ma yanda ake ba da shi haka rubutun ma yace falyaktub ya rubuta ya kaga karfafa bayanin yaktub wal yaktub aka ce ko umarni ne ya kwadaitarwa ne sai aka ƙara cewa dai fal yaktub ya rubuta din da imana ƙara ƙarfafa kwadaitar da shi ya rubuta din wal yumlil allazi alayhi alhaq allazi alayhi alhaq wanda ake bin sa bashi wanda bashin ke kansa to wal yumlil yayi shifta yumlil imlala wal imla wato yumli yayi shifta wato ma'ana yayi dictator din wanda zai rubuta takardar ya fada masa ni wani ana bi ko na karbi bashin kaza da kaza ko nayi alƙawarin salami da shi akan kaza da kaza ma'ana ya fada mai rubutawa ya rubuta a madadin sa sai ce al imlal wal imla'u bi ma'ana da imlal da imla duk ma'ana su daya a duga bai inda imla din ne ake yin filo amrin da shi sai a ce wal yumli kawai wal yumli to sai zama min al imla ko wal yumlil ma min al imlal to amma ma'anar su daya duka ayyam lil katiba ash-shakhsu allazi alayhi al-haq mutumin da ake bin sa bashi to shine zai wa mai rubutun shifta ya ce masa kaza za ka rubuta wato yana faɗa masa yana rubutawa a madadin sa da annahu al-mashhudu alayhi domin ai shi ne za a kafa shaida a kansa domin shi ne ai ake kafa shaida a kansa ko yi ƙirani yi ulama ma alai to saboda haka kaga zai furta cewa ni kaza 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 na yi kaza don a tabbatar abin da ke kansa ko ta ɓaci misali rubutun zai nuna ta to kada bakinka ka ce a rubuta dama kuma an san ba a rubutawa sai da shiftar ka kai da bayaninka saboda haka wannan shaida ce akan lalle wannan haƙƙi ya tabbata akan ka wal yataqillaha rabbahu kuma shi da zai faɗi haƙƙin shiftar a rubuta din ji tsoron Allah ubangijin sa fi imla'i abin da zai faɗa din kada ya karbi dubu misali dan aka zo rubutawa sai ai shi da mai kudin bai ya karatu ba ka rubuta 500 misali ko 700 a dan rage kada ya haka kada ya haka wala yafhas min shay'a kada ya tauye komai daga haƙƙi Allah ta'ala da ya halitta kayan sa mutane ya bi kowa sanin halin su saboda haka wayan su mutanen suna iya yin irin wannan saka ce ya faɗi daidai yawa ya faɗi abinda ya faru haƙƙin da ya karɓa ya faɗa a rubuta kada ya tauye komai wa in kana allazi alayhi alhaqqu safihan idan ya zama wanda ake bin sa bashi din safihan mara cikar hankali ne mai mashhuriyar wauta mubazziran wanda ma ba zai iya tattalin dukiya ba saboda raunin hankalinsa aw da'ifan anil imla ko ko ba zai iya shiftar ba saboda ko dai bai da baki kamar bebe ko wani mai kama da haka aini sigarin wakibarin saboda yarantarsa bai kai ga wayo na muhawara ko mu'amala irin wannan ba wakibarin ko kuma tsufa ya gigita shi ai abinda da ake nufi da ayyafal aq mai raunin hankali ne in shi wanda ake bin sa haƙin wato rarrauna ne ba zai iya shiftar ba zai iya bayanin daidai ba wato a rubuta kaga misali tana iya faruwa waliyansa su ga cewa akwai buƙatar a ciyo masa bashi da a nema masa magani ko a yi masa wasu abubuwa in bai da dukiya to a ci bashi din a madadinsa sai a rubuta a madadinsa ta yanda idan lokacin biya ya yi sai a biya a madadinsa a soke wato duka sai a yi wannan aula su da wa ayyumin lahuwa kuma baki ɗaya ba zai iya shiftar ba shi da kansa ya kharasin saboda bai banci a wajahalin billuga ko kuma yaren da ake rubutu da shi ko ake magana da shi din bai san shi ba to a wannan faliyum lil waliyu sai majibintan sha'aninsa majibintan lamarinsa sai ya shiftar mutawalli amrihi mai kula da lamarinsa min walidika wa mahaifinsa wasiyin ko kuma wanda mahaifin ya yi wa wasiyya ta kula da shi bayan mutuwarsa wa qayyimin ko mai kula da sha'anin wanda ke da wauta ko ta bin hankali wa mutarjimin ko kuma wanda zai zama tabinta domin fassara wani harshe ya rashin iya harshe ne to duka sai madadin nasa ya shiftar ya ce ga abin da ake bin sa a rubuta bil adli shi ma ya yi adalci kada ya cutar da wanda za a yi rubutu a madadinsa ko kuma wanda za a yi rubutu domin haƙƙinsa kada ya cutar da kowa ya faɗi daidai wastashhidu shahidaini min rijali kuma ku kafa shaidu biyu wato ku kafa shaidu ai ashhadu ala dain ku kafa shaidu akan mu'amalar tabashi shahidaini shaidu biyu ai shahidaini hadaraini waqtal aqd shaidun da a gabansu ne ko suna mahalarta lokacin da za a kulla wannan yarjejeniya ba daga baya za a gaya musu ba don daga baya za a gaya musu akwai yiwuwar a faɗa musu abinda ba shi ne ya ɗauku ba amma a gabansu aka yi komai su sa shaidar da su a ce wani ya karɓi bashin kaza a wurin wani a daidai lokaci kaza bisa alƙawari kaza kuma wani da wani a gabansu aka yi su ne shaidu sai a sa kwanan wata sai a aje min rijalikum daga mazanku ai baligaini minal muslimin al ahrar ai balagaggu ko musulmai yayaye ba bayi ba musulmai ba kafirai ba balagaggu ba yara ƙanana ba fa in lam yakuna rajulain to in ya zama ba a samu shaidin maza biyu ba farajul ni mamra'atan to sai a sa namiji ɗaya adali da mata biyu adalai yashhadu ne sai su yi shaida man tadawna min ash-shuhada amma fa su ma ba kowane wato gama gari haka za a kira ya shaida ba wa'anda kuka yarda da su daga cikin shaidu shine ake cewa adalai ai tadawnahu li dini wa adalati wanda kuka yarda da rikon addininsa da adalcinsa don bai da addini bai da adalci a lokacin ya tashi mugunta ga mai dukiya sai ya faɗi ƙarya kuma ya ki shaidar ya ce ba a yi haka ba don haƙƙin mai haƙƙi ya salwanta ko kuma in ya so mugunta ga shi wanda ya ce ba shi ya ce bari a ƙara masa adadin ma ya ƙara tsindima cikin fitinar talaucin kaza-kaza to duka wannan in ba mai tsoron Allah ba ne zai iya yi to amma mai tsoron Allah ba zai yi wannan ba wata addada kuma su ɓangaren mata da ba a samu namiji na biyu ba aka ce a samu mata guda biyu an sa sun ƙidayu ne sun zama biyu liajili an tadilla ihdahuma domin ko da a ce ɗayarsu ta manta shi ne mana ta ɓace ɗin daga tuna yadda shaida ta auku linaksi aglihinna wa dabihinna saboda tawayar hankalinsu da kuma tantancewarsu bisababi galabati adifatihinna saboda wato rinjaye da suke da shi na adifa, wato irin saurin motsarai, saurin rauni. To saboda wannan ɗabi'a, to sai kaga ɗayar ta abin nan ta taimaka wajen tunatarwa. Walaysa hadha intiqasa min makanatil mar'a, amma wannan ba wai tauye matsayin mace bane ba. Bal wa ilanun lil waqi'i, amma bayyana abin da ke akwai ne, abin da ke faruwa. Min ajli da mani huquqil ibad, domin a tsare haƙoƙin bayin Allah. Ba wai suka ne ko wulakanta matan ba, Allah da ya halicce su ne ya halicce mazan shi ya faɗi haka. To ya san abu, ya san halittarsa, ko ba haka ba? Saboda haka ya san cewa suna da rauni, raunin da zai sa su yi saurin mantawa, wani abu ya iya shagaltar da su, su manta ko su ɓace lissafin fiye da yadda ke aukuwa a maza. Saboda haka sai Allah ta'ala ya ce a saka biyu, domin in ɗaya ta manta fata zakira ihdahuma al-ukhra, to sai ɗayar ta tunatar da ɗayar. Wannan shi ne abin da ya sa aka ce su zama su biyu, ba wai don rashin nagartarsu ko wani abu mai kama ba, abu ne na ɗabi'a, abu ne na ɗabi'a wanda kuma dole a yarda da shi. Yawwa, wanda ya shafi hankali da tunani, kamar da yakan shafi kuma ginin jiki da halitta, ko ba haka ba? A duk komajin da ake cewa mata za su iya yin abin da maza ke yi, kaga bai tabbata ba, ko a ƙasashen Turan maza dai su suke tsaye a bisa galibin abubuwa wanda shi ne sunnar rayuwa dama. To don haka wannan ba wani abu ba ne, ba abin ƙi ba ne. Wala ya bashu hada wa izamadu, sannan su ma shaidu kada su ƙi ba da shaida idan an kira su zuwa gaba da shaida ɗin. Ai, la tahammuli shahadati wa adaya, idan aka kira aka ce wane da wane ku zo da Allah, wane ya buƙaci bashi, musamman kaga bashi mai yawa, ba su suka irin na dubunai da yawa ko miliyoyi ma na gudana, ko bashi irin na ciniki, cinikin mota, cinikin gida, cinikin fili, gona da sauransu ne, maimakon abubuwa irin waɗannan. Ko kuma wani wato saboda harka da yake babbar harka zai buƙaci karɓar kuɗi mai yawa. To kuma kowane mutum dai da matsayinsa, to rubutawar da shaidarwa tana da muhimmanci. Da aka ce ku zo a yi rubutun shaida kan wane zai baiwa wane bashi, to kada su ƙi zuwa idan aka kira su. Yawwa, don su yi shaidar ko kuma don su bayar. Akwai tahammulu shahada, akwai kuma ada'u shahada. A tahammul shi ne lokacin da za a kulla yarjejeniya, mutum ya zama an shaidar da shi, ma'ana an kafa shi a matsayin shaida za a rubuta. Kuma an ba shaida ce ta rubutawa ba, za dai a sanar da shi ga abin da ya faru ya sani. To wannan shi ne tahammul. A da kuma shi ne in ta kwaɗe ko kuma dai buƙata ta taso kan cewa to tunda an samu jayayya a nemi shaidu mana, to a ce to wane zo ka ba da shaida, don dama akwai rubutunka, wato akwai rubutu da nuna cewa kana cikin shaidu. To shi ne ma suna ta tabbatar da cewa mutum koda ba a rubuta shi ba, kuma koda wato ba san cewa ya san abin da ya faru ba, in buƙatar ba da shaida ya kama, kuma mai buƙatar shaidar bai san da shi ba, shi kuma ya san cewa in bai je ya ba da shaidar ba za a iya samun matsala, to je da kansa ya ce ni na san abin da ya faru. Irin haka yana faruwa da yawa, kaga da hingimu irin na gonaki ko gidaje. Misali an zo ‘ya’ya daga baya ko jikoki, ana ta rikici tsakanin waɗannan da waɗancan, ciniki aka yi, a aro aka baiwa babansu, menene? To kaga in ya zama ba a yi rubutu ba a wancan lokacin, to sai zama ko wani dattijo Allah shi da ya zamani da kakan ko uban, sanda aka yi duk abin da aka yi, sai ce to bari ya je ya ware musu yadda abin yake. To wannan ya zama dole a kansa ya yi hakan ma, in har ba wanda ya sani sai shi. Domin in jayayya ta zama ta dukiya, to ko da shaida ɗaya aka samu adali, cikakken shaida adali guda ɗaya, to wanda ke ƙara neman haƙƙi in ya yadda zai rantse a madadin sheda na biyu za a bashi dama, kuma in ya rantse shikenan bukatarsa ta biya, haƙƙinsa ya tabbata. A wajen haddi ne ko abin da ya shafi aure ba a sanya rantsuwa a madadin sheda, amma duk abin da ya shafi ciniki, bashi, aikin kwadago, duk wani abu na dukiya, shanin haya, duk abin da kenan ya shafi dukiya, ma an samu jayayya, alƙali in ya samu shaida guda wanda ya gamsu da shi tare da mutum zai iya bashi damar tato. Tunda baka samu shaida na biyu ba za ka iya rantsewa a madadin shaida na biyu sai ka samu shaidu biyu kenan, hujjarka ta tabbata. To in ya rantse shi kenan ta yi, to a irin wannan dole ne ma mutum ya je ya ba da shaida. To shi yasa nan ma ya ce ayyahum alaihim zalika, haramun ne ga shaidu su kika wato ba da shaida in an kira su. Da anna tahammula shahadati fardu kifayatin mutlaqan, daukar shaida farali ne na kifaya. In mutanen da yawa aka samu waɗanda mutum biyu da za su yi, to saura ya san fardu kifaya an ɗauke musu. Wal adau kazalika, ba da shaidar ma kamar haka ne. In zada almutahammiluna ala man yasbutu bihim alhaq, in har waɗanda wato suka ɗauki shaidar suka san abin da ya faru yawansu ya wuce mutum biyu da haƙƙin zai tabbata da su. In ku ba haka ba illa fardu aini, fardu aini ne. Mutum ba zai ce ni na san duk abin da ya faru amma ni ba ruwa na ba zan je in shiga cikin rigima ba, wani ya zo yana ganin laifin a banza. Don in wani ya ga laifin ka, ka guji laifin da wani zai gani naka, to Allah ta'ala zai kama ka da babban laifin. Domin aka ce yawwa yawwa katimu shahadati ka shahidi zo, wanda zai ɓoye shaida ta gaskiya wajen tabbatar da haƙƙi, za ka ma wanda zai shaidan zurni don tabbatar da kariya. Wannan gaskiya ce ya ture ta, ya ki bayyana ta har haƙƙi ya salwanta, shi kuma wancan ƙarya ya yi domin ya janyo wani haƙƙi. Kaga dukansu ba su ji tsoron Allah ba, kuma ba su yi ƙoƙarin kare haƙƙoƙin bayin Allah ba, duk haka masu laifi ne kenan. To shi yasa Allah ta'ala ya ce kada shaidu su ki ba da shaida ko ɗaukar shaida, wato idan aka kira su. Wala tas'amu, kuma kada ku ƙosa tamallu, kada ku gajiya, min an taktubuhu, daga rubuta bashin da kuka gudanar ɗin kuka ƙulla, ma shahidtum alayhi min alhaqqi, wato abin da kuka shaida a kansa na haqqi, wato dukiyar ne kasarati ko izalika, saboda yawan faruwar haka. A ce to ai abin ya yi yawa, satin da ya wuce an yi haka, sannan yau ma a yi, wani satin ma za a yi, kuma bayan kwana biyu ko uku abin ne kama da haka. A rubuta shi dai, wato sabiran au kabiran, kaɗan ne abin, ƙarami ne ko babba ne, ai ƙalilan au kasiran, kaɗan ne ko da yawa, ila ajalihi, ko rubuta shi zuwa ga lokacin da aka yanke za a biya, ai waqta hululihi, lokacin biyan, halin min alhaq, wato ma'ana ku rubuta shi yawa halin kasancewa su duk yadda yake, ko kaɗan ne ko da yawa, har zuwa lokacin da za a ainihin biya. Ai la tuhmilu al-ajla fil kitaba, kada ku yi watsi da wato rubuta lokaci in an zo rubutawa. Wa inna ma taquluna sabata kaza mu'ajjalan bi kaza, wato ku ce haƙƙi kaza ya wajaba a wuyan wani na wani, kuma zuwa lokaci ga kaza ne aka yi alƙawarin biyan wannan haƙƙi. Zalikum, to wannan wato rubutawa da za a yi, aqsadu inda Allah, shi ne abin da ya fi adalci wurin Allah. Wa aqwamu lishahada, kuma shi ne abin da zai fi ba da damar a tsaya a ba da shaida ta gaskiya. Adalu ala iqamati, shi ne zai fi ba da damar a yi adalci wajen ba da shaida. Yanahu yadhkiruha, domin rubutun zai tunatar. Wani lokaci ko ba da gangan ba, ba da nufi ba, in abu ya daɗe sai a manta ainihin lokaci, ko a manta yawan adadin abin da aka yi, ko ba haka ba, abin da ma aka karɓa dai. Li'anna ma kutiba qarra wa ma hufiza farra, abin da aka rubuta ya zauna, amma abin da aka haddace shi to yana iya gujewa mai shi. Sannu a hankali. Wa'adna Allah tartabu, kuma hakan shi ya fi kusa da a ce ba ku yi kokwanto ba. Ata shi kofi kadar alhaqi wal ajal, rubutawar, in aka zo rubutun shaidar a rubuta har da lokaci, yawa adadi na abin da aka karba sannan lokaci kuma da za a biya to wannan shi yafi kawo nutsuwa ya zama ba ai kokonto ba game da yawan abin da aka karba din ko kuma lokacin da aka ce za a biya illa an takuna tijaratan hadiratan tudirunaha bainakum to sai fa in mu'amalar kasuwanci ne na zaman gida ba wani al'amari na fatauci ba tudirunaha bainakum wanda kuke ta juya shi a tsakaninku akai akai akabidunaha wala ajala fiha kuna karba babu rubutu wani ajali kamar tsakanin mai shago da shago ko kuma wani bashi da ake yin sa na yau da kullun wanda aka bi dan abu kaza a abin nan gobe a je a kawo da sauransu to irin wannan falaysa alaikum dunam Allah taktubuha babu laifi wato in ba ku rubuta ba saboda abu ne na yau da kullun kuma baya daukar lokaci mai yawa kuma galibi irin wannan baya kasancewa bashi na dukiya mai yawa ko mai daukar lokaci mai tsawo rubutun ya fi muhimmanci ne ta fuskar musahabbanci da maslaha din a basu suka masu yawa ko kuma nau'i na yawa kuma basu kan da suke daukar lokaci mai tsawo saboda yawan nan yana zama nauyi sannan tsawon lokaci yana iya zama shi ma kuma sababi na amanta ko kuma abin ya sani a zakatan mutane har mutum ya zo ya ga kamar biyan ma ya zama masa asara kuma mai tsoron Allah bane ya zo yana inkari ko yana kokarin ragewa to rubutun sai ya zama yana da muhimmanci wa ashhadu idza tabayatu ku shaidar amma kuma ku shaidar idan kuka yi cinikayya idan aka kulla ciniki to a shaidar wannan adfa'u lil ikhtilaf to wannan shi yake kore sabani an yi cinikin gona an yi cinikin gida an yi cinikin dabba an yi cinikin mota an yi cinikin keke babur wani abu muhimmi wani kaya gundari to ayi a shaidar din yawa wannan yana da muhimmanci yawa zai kore ainihin sabani ko da wani abu ya taso na wani inkari kan abinda aka saida kadarar misali ko wani da'awar cewa ai ba a gama biyan sa ba ko kuma asalin yanda aka yi cinikin ma kudin kaza ne ba kaza ne ba to kaga idan an shaidar aka ba za a shaidar ba san tantance yawan abinda aka kulla cinikin a kansa na kudi kuma in ma bashi ne lokacin da za a biya to kaga ba za a samu wani sabani wanda zai cutar ba wa hadha wa ma qablahu amru nadibin to cewa a shaidar an kulla ciniki da kuma cewa in an yi bashi a tsakanin juna a rubuta a shaidar duka umurni ne na wato musahabbanci da shiryarwa zuwa ga abu mafi kyau ne mu'amala mafi ainihin samun natsuwa a cikinta da kuma kokarin tantance haƙoƙi ba wai umarni ne na dole ba umarni ne wato domin mutane su samu natsuwa amma wannan zamanin da muke ciki wannan musahabbancin da duba maslahar abin zai ƙara yawa ko ya ƙara yawa sosai akan yanda yake a zamanin da domin mutanen da can galiban akwai tsoron Allah sosai akwai amana akwai kiyaye haƙoƙi a gurinsu ko tare da su fiye da mutanen yanzu wanda nesa ba kusa ba a ratar da ke tsakani to kaga a da idan misali saboda amana saboda tsoron Allah saboda kame kai da kame mutunci mutane ba sa inkari galiban ya zama musahabbi ne to a yau za ta yi musahabbi ne to amma dai mai ƙarfi sosai saboda ihtimalin a yi inkari ko a musa a ce ba abinda aka yi ba haka aka yi ba saboda ƙarancin tsoron Allah a yanzu ya fi yawa ko ba haka ba to yanzu kenan zai fi muhimmanci a rubuta ko kuma a shaidar yawa wannan shi ne mafi rinjar malaman da abin suke faɗa shi ne cewa umarni da rubutu umarni da ainihin wato shaidarwa akan bashi da sauran mu'amala wannan to mustahabbi ne aka tafsirai manya irin su Qurtubi da Ibn Jarir da sauransu ka yi bayani ce wala yadara katibun wala shahid kuma kada marubuci ko kuma wani mai shaida kana cutar da shi wato wala yadara katibun wala shahid kada a cutar da mai rubutu wanda zai rubuta alƙawarin bashi da aka yi ko kuma wanda za a kirawo shi dan yayin shaida to kada a cutar da shi kada a cutar da dai cikin waɗannan wato sahibul haqqi wa man alai ko kuma wato dai abin da ake nufi shi mai rubutu kada ya cutar da wanda ke da haƙƙi wala yadara katiba kada mai rubutu ya cutar da mai haƙƙi ko kuma wanda haƙƙin ke a kansa an yi maganar a baya ko yawa ya rubuta gaskiya yawa ya rubuta daidai ya rubuta abin da aka yi wato kada ya ƙara wani abu ko ya rage to ko kuma haka nan kada wato ya cutar da mai shaida shi mai haƙƙin kuma kada ya ɗora wa mai shaida wani abu wanda zai cutar da shi ai wala yadara katibun wala shahid kada mai rubutu ya cutar haka nan mai shaida ma kada ya cutar ko kuma kada a cutar da kowanne a cikin su bi tarifin aw imtina'in min ash-shahada shi mai shaida zai iya cutarwa idan ya ke ba da shaida ko daukar shaida ko kuma mai rubutu ya iya cutarwa ta hanyar kin rubutun ko kuma ya rubuta ba daidai ba duka mai zai iya zama fuska biyu kada a cutar da su ko kuma su kada su cutar kada mai rubutu ya cutar da mai haƙƙi kada mai shaida ya cutar da mai haƙƙi ya ki ba da shaida ko kuma ya ki ba da ta daidai ko kuma kada mai haƙƙi ya cutar da mai rubutu ko kuma ya cutar da mai shaida duka fuska biyun kada a samu aw la yadurruhuma sahibul haqq kada mai haƙƙi ya cutar da su bi taklifihima ma la yaliqu fil kitabati wa shahada ya dora musu rubuta abinda bai cancanta a rubuta ba ko kuma shaida akan abinda bai cancanta a shaida a kansa ba ko dora musu wata tafiya ko wani abu dai wanda zai zama ya kuntata kada a samu abinda ake kira wato al-idrar la darar wala dira ta kowace fuska kada a cutar da juna ai abinda zai zama kowa na tsare masa haƙƙinsa da mutuncinsa wa in tafa'alu amma in kun aikata abinda aka hane ku daga aikatawa fa innahu fusukun bikum to yin haka fita ne daga ainihin biyayya hududun anil da'ati lahikum bikum wato fita ne daga biyayya da zai riske ku duk wanda ya wata mu'amala sawa'un karɓar bashi yayi ko ba da bashi yayi ko rubutu yayi ko shaida a kowanne ya saka nufin cutarwa to wannan ya sa bai Allah ya fita daga da'a bai daidai ba wannan abubuwan dama ana yin su ne dan a kyautatawa bayan Allah a sare haƙoƙi kaga ya kamata ban dole ne ma a gudanar da su a bisa adalci a yi su daidai yanda burin da ake da shi din zai cika a tsare haƙƙin mai haƙƙi shi ma kuma a taimaki wanda ake bin sa haƙƙi ta yanda ba zai cutar da mai haƙƙi ba ya cutar da rayuwarsa ta duniya da lahira dan wanda zai ci bashin wani duba da kawai ba a rubuta ko an shaidar ba sai ya gibiya ko kuma a rubuta ba daidai ba a rage wani abu misali kaga yin haka zalunci ne kuma wanda illa da shu'umin wannan abun zai waiwaito mai shi ko da a rayuwarsa ma sannan kuma gashi mummunan sakamako da ke cikin addininsa saboda haka yin haka ɗin ba alkhairi ba ne in kun yi haka to wannan fita ne daga da'a wataƙulla ku ji tsoron Allah bi amrihi wa nahyihi in zartar da umarninsa ko kuma nisantar hannunsa umarnin da ya yi cewa a rubuta duk da ma dai an ce mustahabbi ne saboda maslaha to amma a rinjayar da wannan maslaha ai wannan kuma kada a shigar da cutarwa wannan kan haramu ne da aka yi kada a ƙi ba da shaida kada a ƙi rubutawa in an nemi hakan don kun ji tsoron Allah wai allimukumullahu kuma Allah yana sanar da ku masalihu umurikum wato maslahun al'amarin halin muqaddara wato ku ji tsoron Allah tunda dai Allah madaukakin sarki yana sanar da ku abin da zai gyara muku abubuwan duk wani abu da zai sa ku zauna lafiya al'amarin ku su tafi daidai kamar shaidarwa din idan aka zo shanin bashi a rubuta shaidarwa yayin da aka yi ciniki a rubuta a sanya komai a sa ajali wannan abu ne wanda yake maslaha bayananniya akan an zo aure akwai sharuɗa akwai shaidarwa akwai komai duk abin da aka zo yi shari'a ta Ubangiji tabaraka wataala ta lamince a yi abin daidai kuma yadda za a samu sakamako mai kyau a rayuwar duniya sannan kuma a kubuta a makoma to ku ji tsoron Allah da ya yi muku wannan baiwa ya yi muku wannan ainihin shiryarwa ya datar da ku da wannan ilmantarwa wallahu bi kulli shay'in alim Allah masani ne game da kowane abu Allah ya san komai ya san yadda ya halitta bayinsa ba bai ɗaya suke ba laisu sawa'a wani yana da adalci yana da tsoron Allah yana da son kare mutunci wani ko bai da wannan saboda haka da yawa in ba a yi aiki da wa'innan ta'alima da tawjihat na Ubangiji subhanahu wata'ala ba abin zai faru shi ne tauye da danne haƙoƙi na bayin Allah wanda kuma ba zai zama maslaha a duniya ba sannan kuma zai zama mummunan abu a makoma to Allah ya san da wannan shi ya sa ya shar'anta wa mutane halal da haram ya wajabta wasu abubuwa kuma ya kwaɗaitar da waɗansu abubuwan ya bai wa mutane dama amma dai shiryar da su cewa su yaɗin shi ne mafi alkhairi to a ji tsoron Allah a yi aiki da wannan ilmantarwa da shiryarwa ta masani wanda ya san komai to shi ne daidai kuma shi ne zai saka a kai ga ainihin rabauta ta duniya da lahira a lokacin yake sauran lokacin bismillah
وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم
وإن كنتم على سفر وما إذا كنت كسنتي أبسا حال تفيع musafiri kuna can kan hanya ta tafiya kun je fatauci kun je waɗansu hidimomi naku wata dayantum kuma bashi ya kullu a tsakaninku buƙatar bashi ta taso a tsakaninku kuka gudanar da shi walam tajidu katiban kuma ba ku samu mai rubutu ba saboda kun yi nesa da gari kuma ta yi mutanen ba kowa ne ya iya rubutu ba farihanun maqbuda to a madadin istisaki ƙoƙarin inganta ko tattalin wannan haƙƙi don kada ya salwanta ta hanyar rubutu da shaidarwa tun da rubutu ba zai samu ba to sai a saka madadinsa farihanun wato jingina jinginonin da za a bayar a ba da jingina sa ba da wani abu wata kadara wanda kimanta ta kai kamar kuɗin da aka karɓa sai wanda ya karɓi kuɗin ya baiwa mai kuɗin wannan kadarar da kimarta ba za ta gaza wato abin da ya karɓa ba in ta fi ma dai babu laifi amma kada ta gaza sai ba shi ya riƙe domin ya samu natsuwa kan cewa dukiyarsa duk ma yadda aka dai ba za ta salwanta haka nan a banza ba yayin da wanda ya karɓi kuɗinsa ya da masa kuɗinsa duka to sai ya karɓi kayansa ba a dawo da bangaren kayan jingina da biyan wani sashe na bashi in ka bada ka karbi 10,000 ka bada jinginar abinda ya kai 10,000 din ko fiye da haka ko da abu ne da za a yake a babware to ba za a ce in ka biya 5,000 ko 7,000 misali ba to a dawo maka da kwatankwacin abinda mukabilin wannan kudin ba a za dai a rike shi har sai ka gama biya sai a dawo maka da shi to sai ku yi wannan rihanan makbuda wanda za a karba wato jingina da za a karba ta tausa ko na biha wato wanda za ku samu amincewa samun anin natsuwa da wannan jingina in kun bayar ko kuma in kun karba ma'ana dai ai ko da ba a dawo da wannan kuɗin ba to kayan da ake rike da shi madadin kuɗin ne saboda haka mutum ba zai zama da ƙarƙar a ransa ba a bayyana ta sunnatu jawazar rahani fil hadar to ayar ta ambata cewa in bashin ya kulli ne a halin da ake cikin wato halin tafiya za a karbi jingina ko a bada jingina to yace sunna wato hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da halaccin jingina a halin zama mutane suna gida ga gida ga gida ma in har bai ga dama ya amince masa da ya bashi bashin haka nan ba to yana iya karɓar jingina din babu laifi kaga karewar rashin tafiya kenan suna gida wa ma'udul katibi huwa haka ma kuma koda da akwai wanda zai rubuta din idan an ga rubutun don lokacin rubutun baya wadatarwa a wurin waɗansu kamar a ce an karɓi jinginar an karɓi jingina ta wani abu da yake ji shi ma yana son sa yana son ya dawo masa ya ci gaba da amfani da shi ko kuma ya je ya sayar da shi ya tasarrufi kaga zai mai da hankali ya dawo da kuɗin don ya karɓi kayansa amma yin rubutu ne wani zai ce takardar ta je ta yi ta zama ko da ya samu biya ma in ba mai maraƙaba ba ne ba mai tsoron Allah ba ne ba mai gudun haƙƙi ba ne sai harkokinsa in ya so sai ya dinga ba da uzuri an rubuta da ma ya ce a to ai shi bai samu damar biya ba ne saboda haka in an ga cewa an fi natsuwa ma da a karɓi jinginar to a iya karɓar ta ko da marubucin yawa ya ce fa taqayyidu bima zukira lianna tawsiqa fiha ashad yawa abinda yasa aka ce in kuna a halin tafiya ko babu marubuci to saboda buƙatar jingina din a wannan halin da ba marubuci a halin tafiya kuma ake to ana da tsananin buƙata ne shi yasa amma ko da ba halin tafiyar ba a tafiyar bayan an buƙaci ya zama an karɓi jingina babu laifi suna ta tabbatar da wannan wa fada qawluhu maqbuda ishtirat al-qabd fi ar-rahm da Allah ta'ala ya ce rihanun maqbuda jingina da za a karɓa to kan wannan ya fa'idantar da cewa sharadi ne a ce ashe in an kulla wato jingina a karɓanin take ba a cewa an karɓi bashi ya bashi kuɗin amma kuma zuwa lokaci kaza zai kawo abu kaza a matsayin jingina a ce jinginar sai zama an ba da ita wato nakadan nan take ya so sai zama ana bin bashin kawai kamar da muka ambata a baya salami shi ma aka yi shi dole wanda zai ba da kuɗi kafin a kawo masa kaya ya ba da kuɗi nan take kar ya zama an kulla zance kawai to je ka kawo kaya zuwa bayan wata ɗaya ko kuma zuwa lokaci kaza za a baka kuɗin sai zama an yi anin adaini bidain kenan a shi sai ya ba da kuɗin sai ya jira muƙabilinsa wanda zai kawo kaya ya kawo ya zama dai ana bi ta gefe guda ne to ya ce wal iktifa'a bihi min al murtahin wa wakili kuma za a iya wadatuwa da shi ba sai an sa shaidu ba daga mai karɓar jingina yawa ko wakilinsa za su iya yin wani fa in amina ba'dukum ba'dan idan sashin ku ya amince wa sashi ko dan lokacin karɓar bashi ai adda'inul madina mai bada bashi ya yadda da wanda zai baiwa bashi alhaki akan haƙƙinsa falam yartahinhu haka ma bai neme shi da cewa ya kawo jingina ba abokinsa ne dan uwansa ne makocinsa ne abokin sanayya ne sai ba tsakanin mu ai ba sai an yi wani jingi wata jingina ba ai ba ma sai an shaidar ba ko ba sai an rubuta ba tunda duk shaidarwa da rubutawa da bada jingina din duka anin amru irshadin ne sai yace a ai tsakanin mu ya wuce haka to kaga ai ya mutunta shi sosai ya nuna kara sosai shi mai bada bashi kuma alhamdulillah mutane suna wannan kokarin sosai yanzu kwa sai mu tamar mu da waya ka tambaye mutum har zai baka bashi yace maka sai ka kawo masa wani wata jingina galibi da yawa ma dai mutanen ne sukan ce yan suna ganin su kaman ba su amince da ainihin suka da mai bayarwa zai ba su ce sai su yi ta yin cewa za su ba da jinginar kaza ɗinsu a ba su bashi to dai idan wanda zai ba da bashin ya amince ya bai wa mai wato karɓar bashin haka kawai ba tare da waɗannan sharuɗa ba shikenan babu laifi wa falam yartahinu bai karɓi jingina ba a gurinsa warrahinul murtahina ko kuma shi mai ba da jinginar ya yadda da mai karɓar jingina wala min shi da alaifin rahan bai shaidar da ba shi jinginar ba don kuma in za a ba da ita jinginar kuma akwai buƙata a sanar ko a shaidar da yawa misali ya karɓi kuɗinsa zai ba shi jinginar gona ko wani fili ko gida in kuɗin yana da yawa misali to akwai buƙatar a yi shaida a nan don kada abin kuma ya juya shi mai karɓar jingina ya ce ai kuɗinsa da aka karɓa ba bashi aka yi ba ai dama ciniki ne ya saya ya yi tsazo a yi ta rikici to kaga idan aka shaidar cewa ya bashi jinginar kaza to kaga ba zai rike abin ba ya zo ya ce shi ba bashi jingina ba shi kuɗinsa yake nema kaga abu ya juya kenan shi ya juya da mutiya kenan shi bai karɓi bashi ya cinye ba amma yanzu an karɓi jinginarsa ana so a cinye misali ya biya bashi kuɗin da ya karɓa kuma kayansa na jingina ya tafi saboda ba shaidar ba to kaga shaidarwar ana abuta da muhimmanci in akwai kokonto to amma dukkansu kowa mai bayarwa da jingina bai ce sai an misali sai ya shaidar ba mai ba da bashi ma ko bai ce sai an kawo jingina ba kaga sun amince wa juna to falyu'addi allazi tumina amanatu to wanda duk aka amince masa dai to ya ji tsoron Allah ya dawo da amanar da aka bashi wanda ya baka bashi bai ce a rubuta bai ce a yi shaida ba bai ce a kawo jingina ba ai ya barka ne da amanarka da addinin ka to ka ji tsoron Allah kuma ka kare mutunci ka kawo ka biya ba sai an yi kama yaƙe tukuna a kan wannan ba ai almadina awil murtahina amanatuhu ya kawo bashin da ake binsa ya biya ko kuma ya dawo da jinginar da ya karɓa yawwa in an biya shi ya dawo da ita kar ya yi inkari ya ce shi bai karɓa ba ku ya tiki Allah rabba ya ji tsoron Allah ubangiji sai a da'i wajen yin kokari ya dawo da bashin da ake binsa ko kuma ya mayar da jinginar da ya karɓa to kaga haka Allah ta'ala ke ta irshadi shiryar da bayinsa kan yadda za su zauna lafiya su ji daɗin juna kuma su daɗe suna ainihin mu'amala da juna hankali kwance kuma da albarka sannan kuma addini sai kubuta wala taktumu shahada kuma kada ku koye shaida idza du'itum li iqamatiha an kiraye ku zuwa ga ba da shaida kamar yadda tahammulu shahada wajibi ne to kamar haka adawa aka zo cewa zo za a gudanar da mu'amala kaza kai shaida wannan wajibi ne ko dai alal kifaya ko alal ta'ayin kamar da muka bayani a baya to haka nan wajen wato ba da ita an samu jayayya to aka ce to shaida ko shaidu su zo su ba da bayani to dole ne a je a bayar wa man yaktumha fa innahu asiman qalbu kuma wanda ya ɓoye shaidar saboda baya ƙaunar wanda ke da haƙƙin yawa saboda haka ko yana ƙaunar wanda ake bi haƙƙin saboda haka ya duba maslahar wani bai duba Allah ba ta'ala fa innahu lallai shi qalbuhu zuciyarsa asimin mai zunubi ce zuciyarsa cike take da zunubi husal qalbu bi zikri li annahu malikul a'da an ambata zuciya ne anan da take kulla abin dukkan manufofi na alkhairi ko sharri aka ga daga zuciya suke samu asali to shine sai aka ce zuciyarsa ta zama mai laifi ma'ana dai shi din mai laifi ne an kebe zuciya ne da ambato li annahu malikul a'da domin zuciya ita ce jagoranta abin nan ga bai duka wannan mahallin shahada kuma abinda zuciyar ta rike ta kulle anan ne mahallin shaidar ne daga lokacin da aka sanar da shi ya dauki shaidar anan yake ajiye ta wali annahu iza asima tabi abu ghairu kuma zuciya in ta dauki laifi to wani zuciyar sauran gabbai sai su bita kamar da hadisi ke cewa wa inna fil jasadi mudghatan idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu fa yu'aqabu alayhi mu'aqabata al-asimi kaga sai a masa hukuba akan wannan abu da yayi na laifi yawa hukuba irin ta masu laifi da suka aikata laifi da dukkan gangar jikin su ma'ana dai zuciyar ta sa rashin kirkinta ya jawo wa jikin ani mumuna abu wallahi ma ta'maluna alim Allah masani ne game da abin da yake aikatawa la yakfa alaihi shay'un min babu wani abu da kamar da yake aikatawa da yake goya ga Allah madaukakin sarki bil haqiqa dai abinda musulunci ko kuma mu ce qur'ani ke ta jan hankalin mutane shine su zama masu muraqaba su san cewa Allah ta'ala yana jin su yana ganin su yana sanar da abin da suke yi duk wasu dabaru marasa inganci marasa kyau na rashin kirki da ake yi dan san kai da san zuciya to mai yi kafin ya kawo komai cewa wani jami'in tsaro ko kuma wani mai haƙi dabara da zai dan ya kai shi kotu ko ya kaza to ya fara duba nazarin Allah dubawar Allah da sanin sa a kansa ya dinga halartu Allahumma i Allahu nazirun ilai Allah yana tare da ni kuma yana kallo na yasa abin da kuma nake yi dan ya san cewa wannan din sharri na iya juyowa a kansa tun daga duniya sannan kuma dole ne zai tarar da shi a makomarsa lahira musamman ma abin da ya shafi haƙƙin bayin Allah wanda Allah ba zai musamaha ga wani ba akan wannan haƙƙi Allah ta'ala ya ba mu iko don kiyayar dokokinsa da kunce-kuncensa musamman ma ta janibin haƙƙoƙi na jama'a da mu'amala Allah ya mana afuwa insha Allah ne za mu tsaya ni Allah ya dace da mu ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين وجنب من الفتن ما ظهر منها وما بطن برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم